العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى ديننا منا وأن اللوك تشيمي البركة يومنا شابكي gawatan Zulqa'da hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan June shekara ta 2022 mun dawo kan karatun mu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin a karatun da ya gabata mun karasa babin da yake magana akan at-taqwa yau zamu tashi babun fil yaqini wa tawakkul babin da zai bayani akan yaqini da kuma tawakkali qala Allah ta'ala walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم كما يدعى الآدم وأن اللي duk lokacin da ya kawo wani babi to zai bude wannan babin ne da ayoyin alqur'ani to wannan babin da zai magana akan yaqini da kuma tawakkali shi yaqini shine mutum ya aikata abu ba tare da shakka ba baya shakka cikin aikin da ya aikata ya yarda ya samu yaqini a cikin abun da yake yi wato ya kai haqiqanin yarda kenan a cikin abin da yake aikatawa sannan tawakkali kuma shine mutun ya mika lamarin sa zuwa ga Allah tabaraka wataala baya shakkar halin da yake ciki wato ya mika lamarin zuwa ga Allah duk abin da ya same shi daga wajen Allah ne ba zai dora wa kowa ba to wannan babin zai mana magana akan yaqinin yanda za a yi mutun ya samu yaqini ya kai wannan matsayin sannan kuma da yanda za a yi mutum ya samu tawakkali ya iya dogara ga Allah tabaraka taala cikin dukkan halin da ya samu kansa a ciki shi yaqini shine malamai suna kasa shi kashi uku akwai ilmul yaqini akwai ainul yaqini akwai kuma haqqul yaqini to a cikin dukkan abun da kake yi akwai wannan abu na farko shine ka samu ilimin abu ilimin kake da shi ba wai an yi abun da kai bane ilimin abun ne ka samu har ka yarda ka samu cewa eh ka yarda ka samu ilimin abu ne sai ka yarda da wannan ilimin da aka gaya maka kai ka ji eh zuciyarka ta nitsu da haka din cewa haka abu yake saboda haka ilimi kake da shi kaga yanzu ai kana jin labarin cewa akwai wani waje sunansa garin Makka akwai wani waje sunansa ɗakin Kaaba ana zuwa aikin haji baka je ka gani ba kana da wannan labarin sai ka yarda ka samu yaqini lalle akwai wannan wajen to wanda kuma shi ya je wajen to shi kuma ya samu ainul yaqini shi ba ilmul yaqini yake da shi ba ya samu ainul yaqini gashi nan abun yana kallonsa to idan kuma misali a ce zai taba abu ya taba shi to ya samu haqqul yaqini wato ya kai kenan makura inda ake neman sa a cikin wannan abu din malamai suna cewa kaman kai ne ka ji labarin cewar wuta ba tana da matsala musamman irin wannan wutar lantarkin da ake amfani da ita idan ka taba fa za ta ja ka. To kana da wannan ilimi, ilmu laqini kake da shi. Wata rana sai wani ya taba a gaban ka sai ta ja shi. To ka samu ainu laqini akan idon ka aka yi. Ran da kuma kai ne ka taba da kanka ta ja ka. To ka samu haƙu laqini yanzu kan ka samu wato ka tabbatar daga yanda abun yake. To saboda haka kuma kaga hakan shi ilmu laqinin kansa ba ma iya yin idrakin sa balle mu je ainin laqini balle mu je haƙu laqini tunda alqur'ani ya gaya mana cewa alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna aljahim kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Allah ya ce da kun samu ilmul yaqini da cewar maganar lahiran nan da gaske ne kun yarda kun samu yaqini akai to la tarawunnal jahima da kuna gani da za kuna kallon wutan jahannama da za kana ganin ta kurukuru da ka samu wannan ilimi to kaga ilmul yaqini ma baya samuwa a wajen mu balle ainul yaqini balle kuma haqqul yaqini to wannan hadisan da za a karanta anan da ayoyin nan za su yi bayanin me yaqinin nan samun tabbaci a cikin abu sannan kuma da dogara da Allah tabaraka wataala ayat da ya fara kawowa yace Allah tabaraka wataala yace walam mara al mu'minuna la hazaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima yace Allah tabaraka wataala yace lokacin da mu'minai suka ga taron jama'a sun zo sun taru da yawa sai suka ce qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wannan shine alƙawarin da Allah da manzonsa suka mana wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima ba abun da ya kara musu sai imani da kuma sallamawa to wannan aya abun da ya jawo ya kawo ta nan wajen shine yaqinin da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka samu lokacin da mutanen Makka suka zo za su yaƙe su a gazwatu Ahzab yaƙin gazwatu Ahzab ko kuma yaƙin Khandaq kenan yaƙin tonon ganuwan nan to da suka zo a wajen wannan yaƙi sai mutanen suka kasu kashi biyu akwai mu'minai akwai kuma munafukai to kowa kuma da yanda abin da yake zuciyarsa shi alqur'ani ya gaya mana cewa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha ni'matallahi alaykum iz ja'akum jununun farasanna alayhim riyan wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira iz ja'akum min fawqikum wa min asfali minkum wa iz zaghat al-basaru wa balaghat al-qulubu al-hanajir wa tazunnuna billahi zununa hunalika tubiyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida to a wannan lokacin kafiran Makka sun riga sun zo garin Madina za su yaƙe su sai wani ya bada shawara ya ce a tone kofar garin yanda ba su iya shiga ba aka tone kofar gari ba za su iya shiga garin ba a wannan lokacin da ake wannan tonon sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani dutse wannan dutsen da aka samu ba za a iya fasa shi ba sai aka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya je sai ya karbi abun fasawa din sai ya do ya bugi wannan dutsen sai wuta ta tashi sai ya ce to na samu nasara musuluncin nan zai kai har Kisra har Farisa duk musuluncin nan zai je a wannan hasken da aka gani bugawa da yi guda uku dutsen nan ya fashe to a wannan lokacin wa iz yaqulu munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'ada Allahu wa rasuluhu illa ghurura sai munafukai da wanda kuma suke da matsala cikin zuciyarsu suke cewa haba yanzu ka gani kafirai ne ba su shigo garin nan mun gagara kare yanda za su shigo muna tonon garin nan yanda ba su iya shigowa ba amma ana magana wai mun ci Farisa mun ci Rum mun ci kaza kaza ga kafirai ma mun gagara musu komai saboda haka su munafukai da kafirai sai suke faɗan wannan magana a lokacin da ake wannan tono to ana cikin wannan yanayin sai kuma ga kafiran sun zo su da yawan su to da suka zo daman Salman al-Farisi shi ya bada wannan shawaran ayi wannan tono an riga an yi tono an tone gaban garin Madina ba yadda za a yi doki ya iya tsallaka wannan rami saboda rami yana da zurfi sannan ya fada ciki kuma rami yana da zurfi shikenan an gaba da shi to saboda haka ya kofar garin gaba daya aka tone shi to saboda haka da kafiran nan suka zo su ba su san wannan dabaran yakin ba da suka zo sai suka ga an tone bakin garin gaba daya bayan da za su shigo ba zai shigo garin Madina ba. To da kafiran nan suka zo shine wannan ayar da muke karantawa yanzu, walam mar almu'minu la hazaba qalu hadha ma wa'ada Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Yayin da mu'mine suka ga waɗannan kafiran sun zo ga sunan gayya guda, sai suka ce to ga alƙawarin Allah da ya mana, alƙawarin Allah da ya cewar da manzon sa cewa kafire za su zo, to gashi nan sun zo su. Allah da manzon sa sun yi gaskiya, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu cewa su ne da nasara. To sai suka sake samu yakini, ba wai kafiran sun zo suka tsorita ba, su tsorita ba, da suka ga sun zo ma sai suka ƙara tabbatar da ashe abin da Allah da manzon sa suka faɗa din nan cewa kafirai za su zo, su zo su yake mu, na ashe gaskiya ne, gashi nan sun zo. To daga nan dai kafiran suka tsaya a kofar garin Madina bayan da za su shiga. Doki in ya diba a guje ba zai tsallakawa ba, in ya bada cikin rami kuma shikenan an gama, ba zai iya fitowa ba. To aka tsaya aka yi kwanaki a wannan wajen ana zaune har ma suka gaji, daga baya suka tafi. To a wannan wajen abin da ya sa ya kawo mana wannan ayan shine yana gaya mana cewa su sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka kafiran Makka nan sun zo su, sun zo sun tsaya a bakin garin Madina, bai ƙara musu komi ba sai sallamawa, sai suka sake samun yakini, suka yarda da cewa eh lalle abinda Allah da manzon sa suka faɗa cewa kafiran nan za su zo, to gashi nan sun zo, kuma Allah da manzon sa za su ba mu nasara, kuma sun yi nasara a kayan su. Saboda haka kaga sun samu wato yakini a cikin lamari din. Faqala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وانا ايوين كما سوما دي كريشين اند ذا اجي مغانا سامو يكيني دي كما دو غرو دا الله تبارك وتعالى شين توكني يكي تو الله تبارك وتعالى انا تشوى الذين قال لهم الناس سو سابعني صلى الله عليه وسلم انن سوني واندى wasu mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum, lalle fa jama'a sun hadu da yawa, fakshawhum saboda haka ku ji tsoron su, fazadahum imanan haka sai ya kara musu imani, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce mun dogara da Allah kuma madalla da wanda ya rike Allah a matsayin abun dogaro, fanqalabu bi ni'matin minallahi sai suka koma da ni'ima daga Allah tabaraka wa ta'ala, wa fadlin da falala lam yamsashum su ba wani mummunan abu da ya shafe su, wattaba'u ridwanallah sai suka bi yardan Allah, wallahu zu fadlin azim lalle Allah mai yawan falala ne mai girma. To wannan kuma wadannan ayoyi kuma da ya kawo mana abun da ya faru ya gutsuro maganar ne daga cikin gazuwar Uhudin da aka yi, yakin Uhudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Uhud kamar yadda muka sani, wanda a wannan yakin aka samu za a ce ba a ci nasara ba a zahiri, an kashe sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam guda 70 a yakin, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa har an ji masa ciwo. To saboda haka a wannan ranan sai zama kafirai suna murna suna jin daɗi cewar yau sun rama abinda aka musu a yakin Badar, tunda a Badar su aka kashe 70 aka kama 70, to yanzu a Uhud gashi nan sun rama su ma, har ma aka yi tarde da radio suna cewa an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu, saboda haka an sha wahala dai a yakin Uhud. Har Abu Sufyan shi shine jagoran kafirai a wannan lokacin, yayi ta maganganun sa, yana faɗan maganganu, a cikin maganganu yana alfahari ya yake cewa to baɗi mu haɗu a Badar in kun isa, yake ga wa mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baɗi mu haɗu a Badar. To shikenan bayan an tafi an gama wannan yakin na Uhud, sai baɗin ta yi, da baɗi ta yi kaga kuma an riga an yi alƙawari ya ce baɗi a haɗu a Badar in an isa. To baɗi ta yi, shi kuma Abu Sufyan a wannan lokacin babu kuɗi, sannan kuma suna cikin fatara da yunwa da talauci a wannan lokacin, ba za su iya zuwa yaƙi ba su kafiran Makka, sai suka rasa yadda za su yi. To yanzu ya za a yi, kar Muhammadu bai rena mu, yanzu an riga an yi magana akan za mu zo mu yaƙi da shi ko mu gagara zuwa yaƙin nan, ya za mu yi. Sai suka ce abinda za a yi akwai Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i, yanda za a yi shi yana da dabara, yanzu ya tashi ya je shi ya tsorita su kawai, yaje garin Madina ya tsorita sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya gwada musu ga abin da ake ciki to shine sai shi Nu'aymun yazo shi shine wannan ayan kenan allazina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum to shi Nu'aymun shine aka kira shi da sunan mutane da yawa shi da yansa ne sai yazo ya samu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace dab kafiran Makka ba tunda suke shiri ba su ban shiri irin da maraba tunda suke fita yaki ba yakin da za su fita suka shirya kaman ya kaman wannan yakin saboda haka sun shirya da gaske sun tarini makami sun tarini kayan yaki sun shirya za su zo su yake ku saboda haka ku ji tsoron kafiran nan fa kar ba ku fita ku hakura kawai shuna ayyubin wa sunna rashin yazo yake wannan maganganu da ya fada fazadahum imanan sai ya kara musu imani ba ba wai sun ji dardar bane da ya fada sai suka sake jin imani a cikin zuciyar su sabani sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce mun dogara da Allah ko mu madalla da wanda ya riki Allah a matsayin abun dogaro sai ya kara musu imani da yazo ya fada nan ba wai tsorita suka yi ba sake samu wato karfin guyuwa ma suka yi da yazo ya ce musu ba ga kafirai ba sun shirya kaza 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 kaman kai ne kana tsammanin za a zo a kama ka an shirya sai wani jami'in tsaro ya zo ya same ka wane fa ka gudu an shirya komai za a zo a kama ka shikenan sai ka ce ai ba inda zan je yanzu ne ma zan zauna to haka suka yi da yace musu tsorita ba ga abin da zai faru sai suka ce ai su yanzu ma suka kare jin ba yanzu ne za su fita wajen wannan yakin shikenan suka fita kuma suka je da suka je kafiran Makka ba su zo ba saboda daman sun riga sun aiko wannan mutumin ya zo ya dan yin yaudari mutanen Madina yanda ba za a zo yakin ba suka zo suka zauna a wajen inda aka yi alkawari kafirai ba su zo ba sai suka koma fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka koma da ni'ima daga Allah wa fadlin falala lam yamsasuhum su ba abin da ya same su na cutarwa kuma daman wajen kasuwa ne suka yi kasuwancin su a wajen a Badar din kenan suka ci riba suka yi abun su suka gama komai ba ka guri ko dai da yazo sannan wata ba uri zuwa Allah kuma sun bi wato yardan Allah sun bi umarnin Allah sun bi umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen wannan yakin yanda aka nemi su zo wallahu zu fadlin azim Allah mai yawan falala ne mai girma kaga dogara da suka yi da Allah tabaraka wataala da samun yaqini da suka yi da Allah tabaraka wataala shi ya jawo Allah ba su wannan falala ba su tsorita ba da aka zo aka tsorita su nan su tsorita ma ba su tsorita ba suka miƙa kansu suka miƙa wuya suka ce sun yarda da ikon Allah to shine abin da ake ga mana a cikin wannan aya din cewa ka miƙa lamarin ka zuwa ga Allah tabaraka wataala idan abu zai same ka ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kafin ya same ka to Allah ya isar maka Allah zai isar maka saboda kashi sa malamai suke ba da wannan addu'an cewa mutum yana karantawa insha Allah ba abin da zai same shi mummuna idan mutum yana fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa qala Allah ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wato ga Allah ne za ku dogara idan kun kasance mu'minai wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah idan ka nufi za ka yi abu to ka dogara da Allah wal ayatu fil amri bit tawakkuli kasiratun ma'lumatun ayoyin da suka yi umarni da tawakkali suna da yawa kuma sanannu ne a riga an san su wato ma'ana ba sai ya kawo su gaba ɗaya ba ana nufi dai mutum duk abin da zai yi ya dogara da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lokacin da zai aikata wannan abu sai ya yi shi ya dogara da Allah sai ya yi ba kuma ya dogara da Allah ne mai je ya kwanta ba yace ya dogara da Allah wannan ba dogaro yayi ba a zaka dogara ga Allah ma zaka tashi ne in ka tashi kai kokarin ka sai Allah ce muke ka shine ka dogara din ba ka dogara ka kwanta ba kwanciya zaka yi ba kar kana kwance a ce tashi mana kai abu kaza a ni na dogara da Allah ba haka bane sai ka zaka yi abin da ya dace tukunna sai ka samu dogaro din na'am wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara da Allah to Allah ya isar masa ai kafihi Allah ya isar masa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle su mu'minai sune wadanda idan an ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ko an ambaci ayar Allah ko wani abu to zuciyarsu zata karkata zata tsorata za su firgita idan aka karanta musu ayoyin Allah zai kara musu imani sannan sun dogara da Allah tabaraka wa ta'ala wal ayatu fil fadli tawakkuli kaseeratun ma'rufatun ayoyin da suka yi magana akan falalan tawakkali suna da yawa kuma sanannu ne su to anan wannan ayoyin da aka karanta yanzu cewa shi mumini shine wanda idan aka gaya masa azabar Allah aka gaya masa ya ji tsoron Allah zuciyarsa za ta raurawa za ta tsorita za ta firgita ya san cewa wannan rayuwar da yake yin ba gaskiya bane ya san cewa wannan rayuwar da yake yin ba gaskiya bane za ta kare zai dawo wata rana kaman ba ba taba jin labarin sa a duniya ba a nemi wanda ya san shi ma a rasa wanda ya san shi ma sai an nemi shi a rasa saboda me saboda ya riga ya kare saboda haka idan ya ji an gaya masa maganar lahira maganar tsoron Allah maganar abin da zai same shi a lahira to zai tsorata zuciyarsa za ta raurawa amma yanzu za a zo a faɗi ayoyin Allah ayi wa'azi ayi faɗakarwa aji tsoron Allah akwai mutuwa akwai lahira akwai shiga kabari akwai huta akwai aljanna akwai menene mutum yana zaune shi bai san ba me yake faɗa ba kuma ana faɗa amma bai ji ba wato ma'ana ya ji da kunniyarsa amma bai ji da zuciyarsa ba balle a ce zuciyarsa ta kaɗu ya fara tunanin meye ne sha'anin lahirar nan ni yanzu wani matsayi nake in na mutu ina zan shiga baya yin wannan tunanin ana gaya masa amma zuciyarsa kwata-kwata kawai ya maida abun kamar wani shiri ne kawai ake yi kawai ana ba shi labari ne kawai shi abunsa ba zai ci ma zuciyarsa balle tsorita saboda haka in yana aikata wani aikin banzansa ba zai ji ko kaɗan ya kamata in daina aikin banzan nan ba in yana aikata saƙonsa ba zai ji cewar ya kamata in daina saƙon nan ba zai ji a ransa cewar ya kamata ya ji tsoron Allah ba sannan shi mumini shi wanda ya gaya masa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala aka ce Allah ya ce kaza haramun ne abubuwan da Allah ya haramta ga sunan Allah ya haramta waɗannan abubuwa saboda haka kar ka je kusa da su gashin alqur'ani ya faɗa abu kaza haramu sai ya ƙara masa imani sai ya sake jin imani a cikin zuciyarsa wato ƙara masa imani da zai shine sai ya fara tunanin dakan me nake yi ne an ci kara izina watakila ya taɓa zuwa kusa da zinan a lokacin ba wai zinan yayi ba sai ya fara tunanin me nayi da shine yanda imaninsa zai karu an ce kara shagiya sai ya fara tunanin me yayi da wanda yana kusa da maganar shan giya me ya sha ya taɓa shan wani abu sai ya fara tunanin wannan abu yaya za a yi ya tsira bayan ya aikata irin abu kaza bayan ya yi kaza ya kaza abubuwan da aka ce kara yi kuma su hukunce wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba wai asalin hukunci ake fara ba idan an ce maka kar ka yi zina to ba wani ake so ba dan qur'ani ba inda ya ce kar ka yi zina cewa wala taqrabu zina kar ka je kusa da zina ba kar ka yi zina ba to saboda kaga kai da kaje in mutum ya je aka da zina kan shi ya wuce inda ake neman sa a ka tsaya a baya wannan abubuwan da kake ganin kamar ba komai din ba to su ne aka hana ka sannan an ce kar ka sha giya sai ka ce to ai giya ka hana ka sha amma sauran kayan shaye-shaye du za ka sha ai giya ne aka hana ka sha yanzu mutum sai yana shan wani abun shansa sai ya ce a bashi aya ko sai ya ce a bashi aya ne ta ce kar a sha ko a bashi hadisin ne ta ce kar a sha saboda haka shi zai sha kawai to ai kusa da abun ne aka ce kar ka je ba wai abun bane aka hana ka sha ba a kusa da shi ma kar ka je kuma dukkan abun da khabis ne a cikin musulunci haramun ne duk abun da zai cutar da kai ya cutar da rayuwar wannan jikin naka gangan jikin kan nan to haramun ne ka je kusa da shi haramun ne to abun da zai kara maka imani an gaya maka ayoyin Allah shine ka dawo kai nazarin me ka aikata me kai ko me kake yanzu wannan sai ya kara maka imani sai ya jawo kai ta nazarin cewa fa lalle kai munanan ayyuka ya za a yi ka tuba ya za a yi ka daina kana kokarin dainawa ka fadi ka tashi ka fadi ka tashi har wata rana ka miƙe to shi mu'mini shine yake da wannan sannan wa ala rabbihi yatawakkaluna su mu'minai sun dogara da Allah tabaraka ta'ala dogaro da Allah shine ba sa jin cewar wani wani ne yake ba su ko wani yake hana su shi wanda ya dogara da Allah zai tashi ne ma iya neman sa amma ya san Allah ne mai bayarwa kuma ya san Allah ne mai hanawa ba zai samu ya ce ai wane ne ya bani dan ba ran wane ba da ban samu ba ni kan yanzu in ba wane ai na mutu kawai ko mutum ya ce in ba wane shi ya halaka ya rasa yadda zai a babu wannan Allah ne yake bayarwa ba wane bane ba sai dai Allah ya kawo abun ta hannun wane sannan ya dogara da Allah tabaraka ta'ala in ya rasa ma ya gane cewa daga Allah ne bai bashi ba kar ya ta kullatan jama'a ya ce su wane ne suka hana shi bai samu ba wa amma la hadith fal awwalu an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uridat alayya umam fara'aytu an-nabiyya wa ma huwa ruhaytun wan nabiyyu wa ma huwa rajulun wa rajulani wa nabiyyun wa laysa ma huwa adun idhur fi ali sawadun azimun fazanantu annahum ummati faqila li hadha musa wa qawmuhu walakin unzur ila al-ufqi fanadartu fa idha sawadun azimun faqila li unzur ila al-ufqi al-akhar فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهد فدكل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فترجع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الذي تخوضون فيه فأكبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محسن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها اكاشه متفق عليه wannan hadisin na farko kenan a cikin wannan babi na yaqini da kuma tawakkali an samu shi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uridat alayya umam lalle an bijiro min da wasu al'ummatai fara'aytu an-nabiyya sai naga wani annabi wa ma'ahu ruhaitun tare da shi akwai mutane yan kadan wa nabiyun naga wani annabin wa ma huwa rajulun wa rajulani a tare da shi akwai mutum daya ko goma mutum biyu wa nabiyun naga wani annabi wa laysa ma huwa ahadun a tare da shi ba kowa shi da yansa ne izur fi ali sawadun azimun sai aka daga mun wani wato kungun mutane masu girma masu yawa mutane jama'a masu yawa fazanantu annahu ummati sai ne zato ko da su wannan al'umma na ne faqila li sai aka ce mun haza musa wa qawmuhu wannan annabi musa ne da mutanensa walakin unzur ila al-ufqi sai dai ka kalli wannan sassa din fa nazartu sai na kalla fa idha sawadun azimu sai naga gungun jama'a faqila li sai aka ce mini unzur ila al-ufqi al-akhar ka sake dubawa zuwa ga wannan wata sassa ta daban fa idha sawadun azimun sai ga wani gungun mutane masu yawa fa qila li sai aka ce mun hazihi ummatuka wannan ita ce al'ummanka fa kadan nasu fi ulaiikal ladina yakunu aljannata wa ma hum 70 alfan a tare da su akwai mutum 70 yakunu aljannata za su shiga aljanna bi gairi hisabin ba tare da hisabi ba wala azabin kuma ba tare da musu azaba ba summa dahada daga nan sai ya tashi fa da kala manzilahu sai ya shiga gidansa fa khadan nasu fi ulaiikal ladina yakunu aljannata bi gairi hisabin wala azabin sai mutane suka fara magana akan wadanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko ba tare da azaba ba fa qala ba'dhum sai wasu suka ce fa la'allahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watakin sune wanda suka wato suka aboci annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama sabban annabi sai da mutane su bada gare shi wa qala ba'dhum wasu suka ce fal'allahum alladhina wulidu fil islam wata kila su ne wanda aka haife su a cikin musulunci falami shirku billahi shay'an ba su taba hadawa Allah komai ba wa zakaru ashiya suka ambaci abubuwa da yawa fa karaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da miji Allah sabbata gare shi ya fita gare su fa kala sai ya ce man alladhi taquluna fi a cikin menene kuke magana fa akbaruhu sai suka bashi labari fa kala sai ya ce humul ladzina la yarquna sune wadanda ba sa yin magani wala yasarquna ba sa neman magani wala yatadayyaruna ba sa canfi wala rabbim yatawakkaluna sun dogara ga Allah madaukakin sarki fa qama ukashatu bin musin sai ukashatu dan musin ya tashi fa kala sai ya ce urullaha ya rasulullah ka roka mun Allah an yaj'alani minhum ya sanya ni a cikin su fa kala sai ya ce anta minhum kai kana cikin su summa qala qama rajulun akhar sai wani mutum ya tashi fa kala sai ya ce urullaha ka roka mun Allah ni ma an yaj'alani minhum ya sanya ni a cikin su fa kala sai ya ce masa sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka da ita mutabagun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi ar-ruhit abinda ake nufi da ruhit bi dhammir ra'i da yin damma wa rawun din tasgirur rahadi tasgiri ne wato na rahadu wato an karanta shi kenan wa hum duna asharati anfusih shine mutanen da basu kai goma ba mutanen da basu kai goma ba daga uku zuwa bakwai sune ake ce musu ruhait wal ufku abinda ake nufi da ufku kuma shine nahiyatun sassa wa janibun da gefe a ce nahiyan kaza ko gefen kaza wa ukashatu shi kuma ukasha bi dhammil aini da yin dhamma wa aini a ce u ukashatu wa tashdidil kafi da kuma yin shadda wa kafin nan a ce ukka ukashatu wa bi takfifi ko kuma a ce ukasha ba tare da an yi an sa shadda makafin din ba watashdidu afsahu amma ai shadda din shine yafi fasaha to wannan hadisin din da muka karanta yanzu an samu shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bijiro min da al'ummatai to anan ana nufin cewa ko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin bacci ne aka bijiro masa da wannan al'ummatai din ko kuma a lokacin da yaje Isra'i da Miraji ne aka bijiro masa da waɗannan mutane din ko kuma a farke ne yana zaune Allah tabaraka ta'ala ya kawo al'ummatan ya nuna masa ga yanda abun zai zama duk Allah zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan cikin waɗannan to ko ma dai wanne ne aka yi a ciki an bijiro wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummatan da suka gabata sai ya ga wani annabi yace sai naga annabi a tare da shi akwai mutanen da suka goba ba sune kuma al'umman sa kenan mutanen da basu kai goma ba kuma sune al'umman sa to anan malamai sun ce ana nufin rasul ne shi ar-rasul shine wanda aka aike shi aka umurce shi kuma ya isar da aika shi kuma nabiyun shine wanda aka aike shi ba umurce shi ya isar wa wani ba to saboda haka duk nabi da aka kira dama kuma kullu rasulun nabiyun wala akas dukkan wani rasul nabiyu ne duk wani manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne ko manzo ba to saboda haka za a iya kiransa kenan a ce masa nabiyu din ko da kuma rasul din ne sai ya ce sannan naga wani annabi shi kuma tare da shi akwai mutum ɗaya ko kuma mutum biyu kai naga annabin da tare da shi ba kowa ma shi ɗayansa ne kawai bai samu ko mutum ɗaya da ya bi shi ba ya ce sai aka ɗaga mun sai na ga wani gungun jama'a mai yawa da na ga wannan jama'a masu yawan sai ne zaton ko al'ummata ne waɗannan jama'a masu yawa ɗin sai aka ce mini a wannan mutanen annabi Musa ne amma ka kalli wannan sassa ɗin ka kalli wannan ɓangaren ka gani sai na ga al'umma masu yawa sai aka sake nuna mu wani ɓangaren ma sai na ga mutane masu yawan gaske sai aka ce to wannan ita ce al'ummanka saboda ba wanda za su shiga aljanna kamar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ne za su shiga aljanna fiye da sauran al'ummatai sun fi kowa yawa saboda daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa duniya ta tashi duk al'ummar sa ne. To kuma wanda za su shiga aljannan ba su da yawa. Wanda za su shiga aljannan ba su da yawa, ƴan kadan ne. Dalili kuwa shine Al-Qur'ani ya riga faɗa walakin aksarun nasi la yu'minun. Yawancin mutane ba su da imani. Saboda haka ƴan kadan ne, saboda haka yanzu in ka duba duniya waɗanda ba su da imani su suka fi yawa. Kasashen nan da kake jin labari na kafiran nan su ne suka fi yawa, su ne masu yawa a duniyar. Kasa ɗaya ma ko kuma jiha ɗaya ma ta yi ƙasar namu, ta yi Najeriya nan duka. Kuma za ka samu jiha ɗaya ne a cikin wata ƙasa. Kuma duka fure ne, ba mai zalla ko daya. To saboda haka kafiran sun fi yawa. Sun fi yawa a duniya. Saboda haka wanda za su shiga aljanna ɗan kaɗan ne. Dalilin haka, hakan ma da an samu rahmaniya ta Annabi Muhammadu dai sallallahu alaihi wasallam, za a samu al'ummatai da yawa su shiga a cikin al'ummarsa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan jama'a masu yawa din, sai ya ce to a cikin wannan jama'a da za su shiga aljannan nan akwai mutum 70,000 da za su shiga aljannan ba tare da hisabi ba, ba tare da azaba ba. Haka kawai za su shiga aljanna, ba sai musu hisabi ba, ba sai musu azaba ba. To ka san idan aka yi mutum hisabi daga nan aikinsa ya lalace, daga nan zai wahala sha. Ko kai ne yanzu misali ka aikata an baka wani aiki kayi, sai aka ce a zo a bincika me kai, inda za a bincika to za a kama ka, inda za a bincike to za a kama ka kawai. To saboda haka daman duk wanda aka masa hisabi kam shikenan ya sha wahala, an gama da kira zai tsira. To saboda haka idan ya tsira ma da wahala cikin hisabin nan, sannan azaba za ta biyowa baya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da kuma azaba ba. Shikenan sai wasu malaman suka ce a nan ana nufin cewar a mutum 70,000 sau 70,000 ake nufi. Mutum 70,000 sau 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da azaba ba. Mutum nawa kenan? Na'am. Mutum nawa kenan? Biliyan 4. To, da miliyan 900 su ne za su shiga aljanna ba tare da lissafi ba, ba tare da azaba ba. Haka kawai za su shiga. Sai Annabi ya tashi ya shiga gida ya bar su. Sama ne sallallahu alaihi wasallam suka fara tunani, to su waye waɗannan mutane? Su wane ne mutanen da za su shiga aljanna? Babu hisabi, babu azaba, ba abun da za a yi. Ana zuwa ranar lahira in an tashi sai a ce ku shiga kawai, ba abun da za a bincika. Sai suna ta magana a junansu. Sai wasu suka ce a wata kille mutanen da suka zama sabon annabin nan dai sallallahu alaihi wasallam su ne kawai za su shiga aljanna ba tare da hisabi, ba tare da lissafi ba. Wasu suka ce a wanda aka haife su a cikin musulunci ne, wanda aka haife su a cikin musulunci ne, wanda ba su taɓa yin shirka ba. Ai wannan sabon kan wasu sun yi shirka kafin zuwa musulunta. Wanda aka haife su a cikin musulunci ba su taɓa yin shirka ba, su ne za su shiga aljanna ba tare da a musu hisabi ko kuma musu azaba ba. To suna ta jayayya ne, wasu su ce a mutane kaza ne, wasu su ce a kaza ne kaza, kowa ne yana faɗa abin da ya faɗa yake faɗa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito. Da ya fito sai ya ce a cikin meye ne kuke jayayya, wani magana kuke yi ne? Sai suka gaya masa cewa a ai ɗazu ka ce akwai wanda za su shiga aljanna ba tare da lissafi ba, ba tare da azaba ba. To shine muke ta magana a ciki, su wane ne waɗannan jama'an? Wataƙila wanda suka zama sahabban ka ne, ko kuma wanda aka haife su a cikin musulunci ne. Suna shine da muke ta tattaunawa akai. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu a'a, waɗannan mutanen humul ladhina la yarquna, su ne waɗanda ba sa neman magani, ba sa magani, wala sarquna ba sa neman magani, wala tatayyaruna ba sa canfi, wa ala rabbihim yatawakkaluna, sun dogara da Allah madaukakin sarki. To a wannan wajen malamai sun yi magana sosai. Abinda ake nufi da cewar la yarqun ba sa yin magani shine idan ciwo ya same su, idan ciwo ya same su rashin lafiya sun san wannan rashin lafiyan daga Allah ne tabaraka wataala ya dora musu saboda haka wannan ibtila'i ne jarabawa ne Allah ya kawo musu na jinya na rashin lafiya saboda haka shikenan faruwan su to amma nan duk da wasu malaman sun cire wannan magana layar kunar dinnan sun cire sun ce wannan wajen bai inganta ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku nemi magani saboda Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar mata da magani to amma makami ne wanda suka ce hadisin ya inganta suka ce makami ne idan mutun ya kai zai kai makamin da Allah zai dora masa jinya sai ya gane cewa wannan jinyan ba zai ji yana yin magani ba jarabawa ne kawai jarabawa ne Allah dora masa zai ci ne ko ba zai ci ba in zai ci jarabawa sai ya zauna abunsa ba ruwansa shine malaman suka ce irin wannan mutumin shine irin annabi ayyub kenan alaihi salam shi abin shi lafiya shiga da shigaru yana ta jinya ko ba ruwansa yana zaune kawai dabbobinsa suka kare matansa suka kare saura mata daya komai na zai kare bai komai ba annabi ne ba sai matar ta zo ta fita wata rana sai ta doni boka tace mai gidana bashi da lafiya ko zaka bani magani yace yi zan baki magani ku je ku nemi abun yanka ku yanka amma da sunana shikenan ta zo ta gaya masa yace ta haka kika zama to inda warke zina miki bulala 100 tunda kika bari haka tace to ai ni abun naka yayi yawa gashi kai annabin Allah ne kana ta jinya ni na gaji ta dauki ga wanda ta fita tace ita ma za ta bar shi ta gaje da wannan abun nasa to a lokacin ne ya tashi zai yi addu'a saboda ya ga yanzu ba mai iya juya shi yayi ibada wanda zai daga shi ya dan gonke masa jikinsa ya alola ya zauna yayi ibada ma babu matar ta gudu do to anan ne fa da ya ga ba yanda zai yi sai ya tashi ya zauna sai yake roƙon Allah yace anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa ala yace ya Allah shi dan fa ya shafe ni annabi bai ce Allah ka dora min jinya ba sai yace ya Allah shi dan fa ya shafe ni gashi nan ina ta wahala ya Allah saboda ka yaye mun wannan halin da nake ciki to saboda haka wannan maganar da ake anan shine matsayi ne wanda idan mutun ya kai irin wannan matsayin to rashin lafiya ya same shi sai ya gane cewa to wani sabonsa ne yayi yawa sai Allah ya kawo masa jinya saboda ya jarrabe shi sai ya karbi jarabawa ba ya tada hankali ya nemo likitoci daga ko ina su zo su duba shi shi kawai sai ya warke ba a sai ya gane cewa wannan jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki to wanda suka ce kuma bai inganta ba suka ce a kawai za a cire wannan maganar na layar kuna din ba sa neman magani tunda wasu hadisin sun ce ana neman magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku bayin Allah ku nemi magani a sannan ba sa nema a musu maganin ba ruwansu sannan ba sa kuma yin shumanci wala ta tsayyaruna shine canfi kai a rayuwanka duk abun da za ka yi sai ka je an buga maka ko sai ka je an leƙa maka akwai masu leƙawa ko za ka je a leƙa maka a in bururuwa ne in neman aure ne sai ka je a duba a'a eh zai yiwu a'a ba zai yiwu ba kaza 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 ka je a gaggaya maka abun kuma shi wanda zai gaya maka ya gaya maka zai ba gaya maka ba zai ba komai ba abun da zai maka kenan kawai kenan kaga ya gama da kai daga lokacin ya dauko damuwa ya sama to shi su waɗannan mutanen da za su shiga aljanna da babu hisabi babu hukuman nan ba sa irin wannan ba sa canfi kai ne ka fito shagonka gari ya waye ka fito sai makaho ya zo sai ka ce a'a yau kan babu sa'a da makaho na hadu makaho ne fara zuwa shagona sai ka kulle shagonka da bijila ko yau ba za ka ci nasara a shagonka ba ko gari ya waye ka hadu da kuliya a ce a'a da muzuru ya hadu sassafe tunda ka hadu da muzurun nan yau ba ka da nasara kar ka yi abu kaza ko a'a yau rana kaza ne ko haka yake yi yau rana kaza ne yau ran kaza ne ba a yin abu a wannan rana shikenan sai ka yarda in tafiya ce a ce a'a kanka yi tafiya rana kaza saboda za ka yi asiri in ka tafi a wannan rana in ka zauna kuma sai ka rayu ko in ka zauna sai ka rayu in baka tafi ba saboda ka ga irin wannan kuma saboda kariya ka yarda canfi ne ka yarda da shi saboda ka kana yi zai kama ka kawai kana yi zai kama ka saboda yarda kai to wanda zai shiga aljanna babu hisabi babu hukuma bai dada wannan ba in zai abun sa baya kawowa ba zai kawo irin wannan abubuwan ba baya kawowa ya saka a ciki sannan yace wa al'arabin ya tawakkaluna su sun dogara da Allah sun dogara da Allah tabaraka wa ta'ala komai nasu su mika Allah tabaraka wa ta'ala ba ruwan su da wani to sai sai na ukasha ya tashi yace ya rasulullah ka roka mun Allah ya sanya ni a cikin su mananima sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai kana cikin su kai kana cikin su to anan malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba sai na ukasha ya ga cewar duk abin da ake fadan nan shi yana aikatawa dama dama yana aikatawa haka yake ba wai yanzu ne zai aikata abin sai ya zama yana cikin su ba dama haka yake saboda haka sai annabi ya ce yana cikin su sai wani mutum ya tashi wanda shi kuma ana ganin sa an san bashi da wadannan abubuwan bai cika su ba sai ya ce ni ma a sanya a roƙa min Allah da shiga cikin su mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ukasha ya riga ka ukashe ya riga ka kaga kyakkyawar raddi kenan nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ce banda kai ba bai ce masa banda kai ba sai ya ce a ukashe ya riga ka dai saboda shi wasu malaman sun ce munafiki ne mutumin saboda haka dama ne sallallahu alaihi wasallam ya riga san shi wasu kuma sun ce a ba munafiki bane ba sun kira sunan wani daga cikin sahabbai suka ce shi ne amma wannan abin da yasa aka ce ukashe ya riga shi shine shi bai cika waɗannan abubuwan da aka faɗan ba saboda haka ba zai samu shiga ciki ba na'am sannan shi sai na ukasha shine mutumin da yaje wajen yaki takobin sa ya kare yace ya rasulullah takobin na ya kare ba ya za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya dauko yace bulala ne ya dauko ya bashi yace ya zama takobi sai ya zama sai ya bashi kawai shi ke nan cigaba da yakin dashi to saboda haka ya samu darajoji da yawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja sosai to shi ya samu wannan baya yin abubuwan da aka lissafa nan yana cikin wanda za su shiga aljanna babu hukuba babu hisabi kai ma yanzu idan ka zama haka zaka shiga cikin su zaka iya shiga cikin su za mu dakata nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين